Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da fara'a da nomad da kuma dalol da niyya da muryar arewa. Kuna ma kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba 8 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Wata kotun dawakarar Amurka a San Francisco ta ce za ta yanke hukuncin nan ba da jimawa ba kan ko alƙalin da ya dakatar da aiki da dokar da Donald Trump ya kafa na shige da fice yana da hurumin yin haka. A Somalia albarusan manyan bindigogi biyar suka tashi kusa da tashar jirgin saman kasar da ke Mogadishu a daren jiya Talata gabanin zaben shugaban kasa da za a yi yau Laraba. A Rasha kuma ana zargin an sa gubawa wani dan jarida kuma dan gwagwarmaya mai sukar lamirin Father Kremlin.
To kanin labaran kenan. To idan shugaba Donald Trump na Amurka ya sha kaye a kotun koli a shari'ar batun shigowa Amurka, me ke iya faruwa?
Daga na farko za mu iya cewa ya riga ya cika alkawarin da ya yi. Kotu ta zo ta ce wannan dokan da ya kawo din ba daidai ba ne. Yanzu zai iya cewa saboda shi mai bin doka ne na Amerika ya amince da wannan. Zai iya kuma komawa wajen magoya bayansa ya gaya musu cewa in dai har sun yarda da Amerika kuma sun yarda da tsari da Amerika sun faɗa na zamantakewa, to dole ne su yarda da umarnin kotu. Kaga a ɓangare ɗaya ya cika alkawarin da ya yi wa waɗanda ya yi wa wannan lokacin kamfe, a ɗaya ɓangaren kuma ya ji umarni na kotu.
Shin ɗan takarar shugabancin ƙasar Faransa mai fama da taɓargaza François Fillon zai kai labari?
Yanzun kai lissahi da wuya zai kai gacci. Ka san ko me yasa su Turawa duk lokacin da ya zamanto kake da irin wannan wani lahani, to da wuya kake hucewa kai jagorancin ƙasa.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin Kamaru na ikirarin cima sulhu da ɓangaren Ingilishi, to sai dai da alamar sauran rana. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafa da shirin dimokuraɗiyya. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata kotun ɗaukar ƙara da ke birnin San Francisco a nan Amurka ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jimawa ba kan ko alƙalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban Amurka Donald Trump ya fitar cikin watan jiya, wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne yin balaguro zuwa Amurka. Jiya Talata, lauyoyin gwamnatin tarayya da na jihohin Washington da Minnesota waɗanda suka shigar da ƙarar don neman a hana aiki da dokar suka gabatar da hujjoji a gaban kwamitin alƙalai uku. Lauyan gwamnatin tarayya August Flange ya ce dokar shugaba Trump, wato ya ce dokar da shugaba Trump ya kafa yana a daidai da huruminsa kamar yadda majalisar dokoki da kuma tsarin mulkin Amurka suka tanadar. Da yake amsa tambaya shi kuma daga alƙalan kan yadda dokar ta yi illa ga jihar Washington, Noah Purcell wadda babban lauya ne a jihar, ya ce dokar ta raba iyalai kuma ta sa ɗalibai da suke shirin dawowa Amurka maƙalewa a ƙetare, wadda ya jefa mutane da dama cikin rashin tabbas kan ko su yi balaguro ko kuma a'a. Da alƙalan suka ƙalubalance shi kan cewa ko dokar ta nuna wa musulmi wariya, ganin galibin musulmi wannan doka ba ta shafe su ba, Purcell ya ce ba sai dokar ta shafi illahirin musulmi ba ne kafin ta kasance ta saba doka. Attorney General na Amurka a jihohi 15 sun gabatar da bayanai ga kotun na goyon bayan ga jihohin Minnesota da kuma Washington. Hakanan kamfanoni kusan 100 sun gabatar da matsayarsu na adawa da wannan doka. A halin da ake ciki kuma, ministan tsaron gida na Amurka John Kelly ya ga majalisar dokokin Amurka cewa ganin abin da ya faru da ya jinkirta fara aiki da dokar shugaban kasar. Kelly ya bayyana haka ne lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka karon farko tun bayan da ya kama aiki.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimi Betsy DeVos bayan da ya kada ƙuri'ar raba gardama kan tantancewar ta wadda ta janyo ƙalubale ga tantancewar. Wannan shine karin farko a tarihin Amurka da aka buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wanda aka zaɓa minista. Tun farko a wunin jiyan, sanatoci 'yan Republican biyu suka haɗe da 'yan Democrat baki ɗaya wajen ƙin amincewa da naɗin DeVos. sai aka sami sanatoci 50-50 a kowane bangare wanda ya tilasta mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'ar raba gardama. Ita dai Davos tauraruwa ce ga masu bin manufofin barin iyayen yara su yi amfani da kuɗin gwamnati wajen tura 'ya'yansu makarantu masu zaman kansu. Amma Sanata Lamar Alexander, mai wakiltar jihar Tennessee, wanda ya rike mukamin ministan ilimi zamanin mulkin George Bush babba, ya nada Davos, wato ya ce nada Davos ministan ilimi ya dace saboda tsarin da take goyon baya na baiwa iyaye zaɓi makarantun da za su tura 'ya'yansu. Hakan a ganinsa zai janyo gasa tsakanin makarantu, matakin da ya ce zai taimaka wa yara marasa galihu da damar karawa da yara daga gidaje masu hali.
A Somalia, albarusan manyan bindigogi biyar ne suka tashi kusa da tashar jirgin saman ƙasar da ke Mogadishu a daren jiya Talata, gabanin zaben majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba, inda za a zaɓi sabon shugaban ƙasa. Fashewar ko ta auku ne kilomita ɗaya daga inda za a gudanar da wannan zaɓe. Nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata dangane da harin. Wasu mazauna yankin suna zargin ƙungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabaab wacce ta sha alwashin za ta kassara wannan zaɓe. Hakanan a wajen birnin na Mogadishu ma mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun kaddamar da hari da manyan bindigogi kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a daren jiya Talatan, kamar yadda wani jami'in ƙasar ya yi bayani wadda ba shi da nisa da sansanin sa'ilin da aka kai hari da ke Arabo, wato kilomita 13 da birnin na Mogadishu. Shugaban ƙasar mai ci yana neman wani sabon wa'adi inda zai kara da wasu 'yan takara, ciki har da mutumin da ya karbi iko daga hannunsa, da wasu prime ministocin ƙasar biyu, wato aƙalla dai mutane 20 suke takara da shi.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Rasha, matar wani ɗan jarida da ake kira Vladimir Karamurza, kuma babban ɗan gugurmaya mai sukar lamirin fadar Kremlin, ta ce guba mai yawa da aka zuba ma mijin nata ta sa yake kwance a asibiti a Moscow, rai ga hannun Allah. Yevgeniya Karamurza ta faɗa jiya Talata cewa likitoci sun ce sun gano wani abu cikin jikin mijin nata da ya haddasa dakatar da aiki na galibin abin da ke cikin jikinsa. A makon jiya ne al'amarin ya auku, wato koma bayan lafiyar ɗan jaridar, wadda rahotanni suka ce ya auku ne sa'o'i kafin ya bar ƙasar kan hanyarsa ta zuwa Amurka. Ya tilastawa likitoci ɗaukar matakin gaggawa game da ɗan jaridar Vladimir, wanda ɗan shekaru 35 da haihuwa ne. Matar ta ce an ɗauki samfurin jininsa da gashi da kuma wasu sassan jikinsa da za a iya gane ko an saka ma mutum guba, an tura zuwa ƙasashen ƙetare, ciki har da wata cibiyar bincike mai zaman kanta da ke Isra'ila. A birnin Washington, Senator John McCain, wanda ya jima yana cikin jerin masu sukar shugaban Rasha Vladimir Putin, ya bayyana takaicinsa kan wato lafiyar Karamurza. Daga nan ya yi hannunka mai sanda kan yiwuwar fadar Kremlin tana da hannu a rashin lafiyar ɗan jaridar.
Hukumomi a yankin Falasɗinu suna kira ga hukumomin duniya su ladabtar da ƙasar Isra'ila saboda kafa dokar da ta halatta gine-gine da aka yi kan filayen Falasɗinawa a yammacin kogin Jordan. A ranar Litinin, Majalisar Dokokin ta Isra'ila mai wakilai 120 ta kada ƙuri'ar amincewa da dokar, inda wakilai 60 suka amince, 52 kuma suka ki goyon baya. Ƙarƙashin sabuwar dokar, kimanin gine-gine da aka yi ba tare da izinin gwamnati ba yanzu sabuwar dokar ta halatta su. Dokar ta janyo fushi ko ɓacin rai sosai a hukumomin yankin Falasɗinu mai iko kan sassan yammacin kogin na Jordan, har aka ji jaman hukumar yankin suna zargin Isra'ila na halatta filaye da aka sace wadda ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Jaman hukumomin Falasɗinu suka ce mataki na gaba shine gurfanar da Isra'ila gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke hekkan laifukan yaƙi, amma kamin su haka suna neman hukumomin ƙasa da ƙasa su ɗauki mataki kan Isra'ila.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da muhawarar da ake yi kan umarnin shugaba Donald Trump na takaita shigowa Amurka. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya kira taron manema labarai inda yayi ƙarin bayani. Hassan Maina kaina gare ka.
Jakadan Amurka a Najeriya kenan, Mr. Stuart Symington, ke jawabi a taron manema labarai dangane da batun hana wasu kasashe shiga Amurka ga yadda yau cece kuce a ciki da wajen kasar. Gwamnatinmu karkashin jagorancin sabon shugaban kasa na son tabbatar da ana da wani tsari mai inganci don baiwa mutane da ke son zuwa Amurka su zama wani bangare na Amurkawa, ko su yi ziyara, karatu ko aiki, sa iya zuwa kana ɗaya bangaren kuma a hana shigar waɗanda ka iya zama barazana. Ma'anar hakan shi ne a kowace ƙasa na son tabbatar da ana girmama dokokinta bisa tsari. Jakadan ya ce Amurka ba wai na rufe ƙofofinta ga 'yan gudun hijira ko ƙasashen da ke cikin bala'i ba ne, amma dai yana son ɗaukar matakan rigakafi ne da ake cewa ya fi magani dangane da batun tsaro. Da yake magana kan manufar sabon shugaba Donald Trump, Jakadan na Amurka ya ce,
"Our goal is to have in place a process that will work."
Manufarmu shi ne mu sami wani tsari da zai aiki. Ma'ana duk wani da ya nemi takardar izinin shiga Amurka, abinda za mu yi shi ne mu bi diddigin rayuwar wannan mutum, mu fahimci me yake yi kuma me zai yi. A don haka ba wai bita da kulli ake wa wani addini ko jinsin mutane ba. Duba da yadda wata kotu a Amurka ta jawa shugaba Donald Trump burki bisa wannan kuduri nasa, tuni kuma ya ayyana cewa zai dauka ga kara. Muddin bai samu nasara ba, shin me zai faru? Wannan ita ce tambayar da nayi wa Dr. Kabiru Dalladin Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Eh, abin da zai faru dai kaga na farko zamu iya cewa ya riga ya cika alƙawarin da yayi. Kotu ta zo ta ce wannan dokan da ya kawo din ba daidai bane. Yanzu zai iya cewa saboda shi ne din doka ne na Amerika, kotu ta yanke hukunci cewa abin da yayi ba daidai bane, ya amince da wannan. Zai iya kuma komawa wajen magoya bayan sai ga musu cewa in dai har sun yarda da Amerika kuma sun yarda da Ari da Amerika cikin fada na zamantakewa, to dole ne su yarda da umarnin kotu. Kaga a bangare daya ya cika alƙawarin da yawa waɗanda yawa wannan lokacin kamfe, a tai bangaren kuma ya ji umarni na kotu.
Akwai wani abin da shugabannin ƙasashe masu tasowa musamman irin namu a nan za su koya daga irin wannan abin da ya faru Amerika 'yan tsakanin nan?
Wato abu na farko da za su iya koya shi ne abin da za ka iya yi shi za ka faɗa wa mutane lokacin kamfe.
Hassan Maina kaina daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru, inda ake takaddama kan ikirarin gwamnati na cimma jituwa da bangaren Ingilishi na kasar. Awwal Garba gare ka.
Shugabannin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sun taɓa hannu da jagororin bangaren Ingilishin kasar wanda suka kwashe sama da watanni biyu. Mazauna wannan bangaren na Ingilishi suna ta'artabu da bangaren Faransancin kasar. Amma yanzu shugaban gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ya tura wata tawaga ta musamman domin a shawo kan rikicin da ya ciye cinyewa a bangaren na Ingilishi. Yanzu wannan rikicin ya ritsa da rayukan jama'a da dama, kana har ya kai gwamnatin kasar da katse musu yanar gizo-gizo da makara musu dakarun tsaro a wannan bangaren, har ma da tilastawa al'umma 'yan awarin bangaren Ingilishi da yarda da muradin gwamnatin kasar. Na tambayi ɗaya daga cikin wanda yake cikin kwamitin da aka sanya, Malam Balarabe Musa, ko zai shawo kan al'umman 'yan bangaren domin yarda su koma bakin aikin su?
Na alhamdulillahi, sai dai mu gode wa Allah saboda an samu an zauna da 'yan kwamitin shashin Ingilishi, wato an tattauna da su, abu ya zama dai ana iya cewa kusan komai ya koma daidai, saboda an gayyaci jama'a su da kansu sun yi sayin takarda akan cewa a koma makarantu, lauyoyi su koma aiki, kasuwanni duka a bude. To wajen bude makarantu in ne dai akwai waɗanda suka koma musamman masu karatun Faransa da suke shashin Ingilishi, to shauran in dai a hankali hankali su ma insha Allah suna koma. Ai shi shugaban kasa yanzu haka yana jira kawai a kai masa wannan takardan. Ina tsammin a yanzu haka da muke magana ma takarda kan ya riga ya isa wajen sa.
Malam Abubakar yana daga cikin masu fada aji a kungiyar kwato hakkin ɗan bangaren na Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Eh, ba mu yadda akan zamu koma bakin aikin mu ba, tun wannan sa'in su suka yi tsakanin su a can ne. Amma mu namu yarjejeniya mu she idan gwamnati ta yadda da haƙƙin mu da mu muka gaya musu, in sun aminta da shi to anan ne mu za mu iya koma bakin aikin mu, yaran mu su koma makaranta. Don yanzu ma ga yara na wasa ba su sai su koma makaranta ba, don gwamnati ba ta yadda da abin da muka fara ba. In sun aminta da mu mu koma teburin shawara da su, za mu iya mu yadda mu koma teburin shawara da su, kuma mu haɗu mu yi shawara abin da ya dace. Ba fada muke nema da gwamnati dinga saba, a son mu dai a yarda da abin da muke so.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. ɗaya daga cikin ƙasashe renon Faransa da ke bin diddigin yakin neman zaben shugaban ƙasar Faransa. To ganin ɗan takarar nan na haɗa kan jama'a, François Fillon na fuskantar zargin biyan matarsa albashi ba bisa ƙa'ida ba. Menene makomarsa da kuma siyasar ƙasar? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu a Yamai Sulemunu Barma ya fara yi ma wani mai sharhi kan siyasa mai suna Salisu Amadu sai ya ce.
Kaga ya kada tsohon shugaban ƙasa, ya kada manyan litijawa, amma ba su dangana ba. Ai da so ya ce ai socialist ne suka kawo mishi ma wannan gurbataccen dossier suka hudu suka ce a wanda ka kwana a yanda yake su suka san kwancinka. Kin sai ita siyasa ce dama aka yi yaro ina kallonka a mabarshin zomoniki. Haka ne suka mishi. Yanzu kin sai da wuya zai kai gacci. Ka san ko me yasa su Turawa duk lokacin da ya zamanto kake da irin wannan wani lahani da bisa kan rishin tsare gaskiya to da wuya kake hucewa kai jagoranci kasa.
Kana ganin kenan maganar shek-shek din nan biyu da ya biya matarsa za su rage masa farin jini kenan wajen masu kada ƙuri'a?
Ba za su rage bane, sun rage ma. Ai da in kai lissahi a yanda ya taho a bisa kan popular taking shi yanzu wajen kashi 17 ko 18 suka zube. Ai ya zo ya ce wani abin kuskure ne, ya ce a yahe shi. Suka ce ba maganar ya yahe bace ba. Suka ce dole sai an bincika a san ina gaskiya abin take. Ya hurga ya faɗi tun da fari, ya ce in har ya zamanto abin ya kai tuhuma an tsira shi gaban shari'a, ya ce wannan abin zai tsaye da takarar shi don su abin da ya sa sun sarri mutum in baka tsarkaka in baka da alwala baka iya jagoranci sallah. Su Turawa sun san da haka nan.
To yanzu ya kake ganin abubuwa za su iya kasancewa game da al'amuran zaben nan na ƙasar Faransa?
Har yanzu akwai sauran moɗi, wani yana tamanin ya ce da 19 ashe akwai wanda 21 kenan. Kai lissahi sai mun ga ita wannan 21 tabbas 21 ce babu toge. Kan mutumin da zai hau kuma ya nemi haɗin kan duk al'umma gaba ɗaya kuma ya zo ya ce yana son shugabancin waran shi gaba ɗaya, ka haki nan ba karmaki bane ba.
Akwai yiwuwar ƴar takarar Front National Marine Le Pen ta kai labari kenan?
A yanzu ka san Trump da ya riga ya hau, abokin alaƙar su ne. Ita Marine Le Pen abin shi ya ƙara mata armashi, amma su da kansu Turawa ai ba su amince ba har yanzu. Mace su jagorancin su tana yawa Marine Le Pen ta zama museum kuma a daga baya su mata gaban gambiza. Su da kansu Turawa da kake gani har yanzu ba su amince ba mace ta jagorancin su.
To a gaida Sule Barma da wannan rahoton, yanzu kun bar in koma gefe guda Sahab Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau.
Shirin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano tana da hurumin kama Yakubu Jingau ta tsare shi bisa zargin ɓata suna ga Sanata Jibrin Barau, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Babu shakka doka ta baiwa rundunar 'yan sanda a ƙasa kamar Najeriya ƴancin gudanar da bincike, inda gizo ke saƙa shi ne abin da ke biyo baya ga masu kallamiri. Masu kallamirin irin waɗannan hukumomi suna gani a ƙasashe irin Najeriya ƴan sanda sun zama dogarawan masu mulki. Muddin magana ta haɗa ka da mai mulki ko wani mai hali, galibi maras ƙarfi shi ne za a samu da laifi. Masu nazari suna ganin hakan yana da haɗarin gaske ga ɗorewar kowace irin al'umma inda ba a mutunta adalci. Ga shi fitar da Mahmud Ibrahim Kuri haɗa mana tsakanin Sanata Jibrin Barau da Yakubu Ɗangawan Jingau.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne wani mai suna Yakubu Ɗangawan Jingau, guda cikin matasa masu yi wa 'yan siyasa hidima a nan Kano, ya faɗa komar 'yan sanda biyo bayan zarginsa da kalaman cin zarafi da ɓata suna ga sanata mai wakiltar mazaɓar Kano ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya, wato Sanata Barau Jibril. Sanatan da yana zargin Ɗangawan Jingau da bayyana lafuzan ɓata masa suna a gidan rediyon Express da ke nan Kano, al'amarin da ya sanya ya miƙa batun ga rundunar 'yan sanda ta nan Kano, kuma jami'an rundunar suka kama tare da tsare wanda ake zargin. Kakakin rundunar 'yan sandan ta Kano DSP Magaji Musa Majiya, wanda ya ki amincewa na ɗauki muryarsa, ya ce yanzu haka sun gurfanar da Yakubu Ɗangawan Jingau a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke Yankaba a nan Kano. Barista Abdullahi Ibrahim ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka bayyana a kotun domin kare wanda ake tuhuma.
Ana tuhumarsa ne da cewa ya ɓata wa Barau suna kuma ya ci masa mutunci. To amma a lokacin da aka karanta masa waɗannan tuhuma da ake yi masa, ya musanta aikata hakan. Kuma a ranar mun nemi kotu da ta danka shi a hannun beli, amma da ƙarshe bata faɗi ba menene ra'ayinta akan bada shi belin ko aka san haka sai ta daga shari'ar ya zuwa ranar 8 ga watan da muke ciki. To amma dazu mun yi waya da ɗaya daga cikin mutanen da suke kokarin ganin cewa shi wanda ake tuma ya fito beli, wanda take sanar da ni cewa jiya sun koma kotun tare da shi lawan da ya jagorance mu a cikin shari'ar. Kotun ta ba da shi beli a jiya, kuma ta yi umarni da aje da magana da ake cewa an batawa shi mai ƙara suna.
Ma'ana kofin cassette din Sanata Barau Jibrin dai yaki cewa uffan, domin kuwa na shafe kwanaki uku ina kiran wayoyinsa a kulle, kuma har yanzu a lokacin da na hada wannan rahoto babu amsar sakonnin da na aika ta layukansa na waya.
Shin yan sanda suna da hurumi a wannan batu? Tambayar da muka yi wa barista Modibo Bakari kenan, lauya mai zaman kansa Abuja.
Ba hurumin su bane su shigo a wani bangare da ya shafi haƙƙin dan adam, kamar musamman magatina ta yadda ta zaɗa shafi wato civil action irin na haƙƙi na tozartawa na ko kuma na haƙƙi na tsakanin mutum da mutum, wanda kamar sun ake kira civil actions, wanda ya shafi kamar yanzu tsakaninka da bashi, masu hayan gida, ɓata suna, rigingimu na irin siyasa wanda ba su shafi barazana ga rayuwa ko na tsaro ba. To hukumar ƴan sanda wannan ba shafi hurumin su ba ne. To amma kuskuren da ake samu kullum, mutum ko da hukumar ƴan sanda suna so da yawa suke barin ainihin abinda suka kafa su, suka dora su a tsarin mulkin Najeriya da kuma dokar kafa hukumar ƴan sanda wato Police Act, su shigo wasu abubuwa don dalili ko na matsayi na mutum ko wasu kuɗi da ake ba su ko kuma wasu dalilai wanda ba doka ta yi tanadin su ba, sai su je su juya abu su mai da shi ko da gaisuwa ne in bai game su ba su ce akwai threat to life, akwai barazana ga rayuwa, komin kasancewanta civil su mai da ita criminal. To in ba magana ta shafi offense against the state wato criminal action, an da shafi laifi ne na ƙasa, wanda akwai doka da sai wannan tanadi ta ba da laifin akan wata doka, to ƴan sanda ba su da hurumi tsakanin ka jayayya tsakanin mutum da mutum ko tsakanin iyali da iyali ko duk wani abu da ya shafi wato civil action dai wanda ake kira civil action. Police ba su da hurumi a kai.
Na fahimce
ka. Ba su da hurumi kwata. Babban kuskure idan police sun shigo wannan maganar sun dauke ta komin jirkita da aka yi mata ba zai ta da ita a matsayinta na defamation wato bata suna ya mai da ita wani abu daban domin a cimma wani buri. Wannan ba daidai ba ne.
To wannan a ɓata sunan nan ƴan sanda ba su da hurumin shiga cikin wannan magana, ina fahimce ka.
Sai dai in akwai abu daya dalilin ɓata suna sun ga akwai abin da ake kira wato break down of law and order tsakani wato karye doka zai kawo cece kuce wanda zai kawo barazana.
Sun kai ƙara gaban wani alƙali Laraban nan 8 ga wata ne za a ba da dama alƙalin ya zauna ya saurari wannan. Shi kuma ya kuke kallon sa bangaren shari'a wannan ma an bi ka'ida wajen yadda aka yi wa shi jingau?
Bai kuskuren ma kashi wato kuskure ne bisa kuskure, inda harakan ya faru yadda kuma bayanai da suke fitowa a kafofin watsa labarai sun nuna, inda maganar ce ta ɓata suna a gidan rediyo ko wata kafa na labarai, sa'annan kuma maganar tsakanin mutum da mutum wanda har yanzu na ɓata suna ne. To na ɗaya ƴan sanda ba su da mahurumi su shigo. In ma ka kai ƙarar mutu a wajen ƴan sanda suna da hurumi su nemi mutanen, amma bayan an tantance an ji bayanansu an gane cewa babu wani abu wato abin da ake kira criminal elements wato a alamu ko wasu wato sharruɗa ko wasu abubuwan da suke nuna akwai laifuffuka a ciki ko kuma civil din ya haɗu da criminal, don yana haɗuwa duka, yana iya ruwa garin civil criminal ya shigo. Idan aka zo aka samu haka police na da ya sun yi kuskure, na biyu alƙalin da ya saurari wannan ƙaran in dai har an kawo maganan ne da defamation.
Wannan ƙara ta ɓata suna ta cancanta a kawo ta gaban alƙalin wannan kotu da ake cewa Upper Area Court ko bai cancanta ba?
Upper Area Court ai ko da yake kowace Upper Area Court a jihohi daban-daban da yake akwai abun da ake kira state autonomy na judiciary wato na kotuna yana dan bambanta kadan-kadan, amma Upper Area Court yawanci ma in dai a shari'a court ba su da hurumi na irin wannan makaran na abun da ya shafi bata suna.
To.
Ba su da wannan hurumin
to.
Na daya tukunna
eh.
Amma a kaddara ma suna da hurumin bayan da salon da aka kawo case din a ya kamata a kawo shi ba. In alkali ya ga dan sanda ya ji ya hurun sa ya abun da ya ga dama ya kawo masa shabi to shi alkalin hurumin sa ne sai ya gera. In dai ya alkali bai da hurumi wato jurisdiction na jin kara to bai da hurumi wani ba da bere.
To
kaga babban maganar kenan.
Saboda haka yanzu cewa da akai a maida shi aje a kulle shi din nan wannan ma ba ya ibaya bisa kaida?
A kuskure babba ma to ai bai da inci ya saurari karan ma har ai abun da ake kira fili.
Yan sanda sun yi dauki mataki da bai kamata sun shiga aiki magana da ba hurumin su ba. Shin Yakubu Dangawan yana da iko ya nemi hakkinsa?
Eh to zai ne ako yana da sosai ma ai bayan yana da iko amma inda zai ikon sa yana farawa ne a lokacin da yayi kokari yayi yunkuri yayi kokarin sa ya samu kotu suka wanke shi an samu an kori shari'ar yayi nasaranta. Idan yayi nasaranta to daga nan yana da hurumin da zai tafi wa abunda ake kira fundamental human rights enforcement wato yaje ya nemi hakkinsa na take masa hakkinsa na zama dan kasa wanda aka kama shi aka hukunta shi ana kira abun malicious prosecution.
Haka to barista ni a fahimtar ka me yasa bangaren shari'a da kuma bangaren jami'an tsaro yawanci ake kamar ana amfani da su wajen cin zarafin mara karfi?
To tabarbarewa ne na harkan harkoki a nan wuraren ka san ba inda aka fi samu abun da ake corruption wato tabarbarewan na gaskiya tauye gaskiya da kuma tabarbarewa irin dai na gaskiya rashin adalci an fi samun sa ko kuma yawanci ya fi shahara a bangaren shari'a da kuma bangaren tsaro domin su suke da karfin doka ta ba su iko suna amfani da doka yadda suka ga dama su yi abin da suka ga dama yawanci domin biyan wasu bukatu ne wanda ba su ne doka take nufi ba ko kuma doka ta yi tanadi.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya a yau a makon nan sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mahmud Ibrahim Kwari da barista Modibo Bakari da kuma Chubashiro Dodone da ma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka to amma kar kai nisa dan zaka gabatar da labarai amma fa a takaice.
Wata kotun da kara a San Francisco ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jimawa ba kan ko alkalin wata kotun kasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban Amurka Donald Trump zai fitar cikin watan jiya wacce ta haramta wa mutane daga wasu kasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne yin balaguro zuwa Amurka. Jiya talata lauyoyin gwamnatin tarayya da jihohin Washington da Minnesota jihohin da suka shigar da karar suka gabatar da hujjoji gaban wani kwamitin mai alkalai uku. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimin Amurka Betsy DeVos bayan da ya kare kuriyar raba gardama kan tantance ta wadda ya janyo kalubale ga zaben nata. Wannan shine karon farko a tarihin Amurka da za a buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kare kuriya domin a amince da wadda aka zaba ya riƙe mukamin minista. A Somalia albarusan manyan bindigogi biyar suka tashi kusa da tashar jirgin saman kasar da ke Mogadishu a daren jiya talata gabanin zaman majalisar dokokin kasar a yau Laraba inda za su zaɓi sabon shugaban kasa fashewar kota a kunne kilomita 1 daga inda za a gudanar da wannan zaɓe. Nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata dangane da harin wasu mazauna yankin suna zargin kungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab wacce ta sha alwashin za ta kassara zaben.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin hantsi wanda za mu shigo da wani sabon wato batutuwa. Yanzu mu da dan sahabu Imam Ali wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniya mu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.